sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashim kuma tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke saki dawowa a shirin manhaja. A yau ranar Litinin 11 ga watan Disamba na shekarar 2023. Cikin shirin za a ji cewa an kaddamar da kudirin jagorancin malaman Afirka a birnin Fes na kasar Morocco. Sai kuma shirin zauren matasa wanda Nasara da Amerika ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku sharhin jaridun Najeriya. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labarin duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga labarin mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Talata ne idan Allah ya kai mu shugaban Amurka Joe Biden zai marabci shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine a fadar White House. A daidai lokacin gwamnatin Amurka ke azakaimi ga kokarin da take na ganin majalisar dokokin kasar ta amince da samar da karin tallafi ga Ukraine din a yakin kwatar kai da take fafatawa da Russia. Fadar White House ta faɗa cikin wata sanarwa a jiya Lahadi cewa ziyarar ta shugaba Zelensky na da nufin jaddada cewa koge zo ga goyon bayan da Amurka ke da shi ga al'ummar Ukraine a kokarin da suke yi na kare kansu daga mamayar zaluncin Russia. Ofishin shugaba Zelensky ya tabbatar da cewa Zelensky ya amshi goren gayyatar na shugaba Biden. Haka zalika an gayyaci shugaba Zelensky da ya yi jawabi a wani taron sanatocin kasar. Shugaba Biden da ya nemi majalisar dokokin kasar ta amince da wani kunshin tallafi ga yakin da Ukraine din ke fama da shi da ma na Isra'ila na kudi dala biliyan 61 da dala 400 da sauran muhimman al'amura da suka shafi tsaro. Amma ɗan majalisar Republican a majalisar dattawan Amurka suka yi kafar angulu ga kudirin dokar neman tallafin, suka ce ana buƙatar manyan sauye-sauye a tsaron kan iyakar kasar. A jiya Lahadi ne gwamnatin Guyana da ke fama da matsin lamba daga makwabtan kasashen Brazil da wani bangaren harkar kasuwanci a tsibirin Caribbean ta amince ta shiga tattaunawa kan batutuwan da suka shafi bangarorin biyu da Venezuela kan wani rikici da ya shafi batun kan iyaka da ke ta'azzara. Rikicin na kusan shekaru 100 tsakanin kasashen kudancin Amurka biyu ya sake kunno kai ne a 'yan kwanakin nan bayan da aka gano dimbin arzikin mai kwanci a ƙasa a Guyana. A makon jiya gwamnatin Nicolas Maduro na Venezuela ta gudanar da wani sauraron jin ra'ayoyin jama'a inda ta yi ikirarin yankin na Essequibo da ya kunshi kashi 2/3 na Guyana da ke kusa da bakin teku makare da arzikin mai cewa mallakar ƙasar shi ne. A jiya Lahadi tashin hankali ya ƙara kamari akan iyakar Lebanon da Isra'ila yayin da Hezbollah ta kaddamar da hare-hare na jirage marasa matuƙi da manyan makamai masu linzami a yankunan Isra'ila, inda Isra'ilan ta riƙa yin ruwan makaman roka a garuruwa da ƙauyuka da dama a kudancin Lebanon. Isra'ila da Hezbollah da Iran kimarawa baya dai sun riƙa musayar wuta ne tun bayan da yaƙi ya ɓarke a Gaza watanni 2 da suka wuce, rikici mafi muni tsakaninsu tun bayan rikicin shekarar 2006. An dai shawo kan bangare da dama na rikicin kan iyaka. Wani makami da Isra'ilin ta cilla ta sama ya soka a kan garin Aitaron inda ya baje gidaje 5 ya kuma lalata wasu da dama. Wani jami'in cikin gida Ali Hijazi ya ce kadan ya rage a samu waɗanda suka yi shahada a harin. Ya shaida a kamfanin labaran Reuters cewa mata 3 da maza 2 ne suka samu rauni. Dakarun Isra'ilin dai basu ce ta tafasa ba a lokacin da aka nemi jin tabakin su. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Ina jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya kafin nan. A ƙarshen taron koli na shekara-shekara karo na 5 na babbar majalisar gidauniyar Muhammad na 6 ta malaman Afirka da aka gudanar a birnin Fas da ke ƙasar Morocco. Taron ya samu halartar malamai daga nahiyar Afirka 300 da ƙasashe 48. An kaddamar da ƙudurin da zai zame wa malaman da ke ƙarƙashin gidauniyar jagoran tabbatar da manufofin ƙungiyar. Wakilin Idris Abdullah na ɗauki da ƙarin bayani.
Taron koli na gidauniyar majalisar malaman Afirka da sarkin Morocco Muhammad na 6 ya assasa na kunshe ne da mambobin malamai fiye da 300. Bayan an samu ƙarin ƙasashe 14 da suka hada da Burundi, Cape Verde, Mauritius da sauransu. Dr. Ahmad Said, babban sakataren malamai na birnin Kumashi a Ghana, ɗaya daga cikin malaman da suka wakilci Ghana, ya yi ƙarin bayani.
Mun zo taro nan daga Fas, daga Morocco, na malumin Afirka baki daya da jagorancin shi mai martaba Sarki Muhammadu na shida. Wannan muassasa ko foundation shi ya kafa ta kuma yana taimakon ta da zatin kansa. Kasashe wurin 48 suke cikin wannan kungiya. Mu gane ma muna ciki da jagorancin Sheikh Mustafa Ibrahim. Mun zauna zama na kwana uku yana cikin abin da aka tattauna yanda za a yi a ga sakiya yazo kuma ta asali gargajiya. Mu ga kaman addinin nan yana da marika, yana da shugaba daya, yana da yanda za a yi a tafi. Ya zo wurin jawabi ko ko wani fatuwa, an san wanda za a tambayi kuma an san ga jawabin da zai iya baya dace da abin da Annabi ko Qur'ani ya nuna.
A zaman farko babban sakatariyar gidauniyar ta gabatar da rahoton ayyukan gidauniyar na shekarar 2022 da 2023, sannan ta gabatar da wasu daga cikin ayyukan da za ta gabatar a shekarar 2024 wanda za ta tattauna akai kuma tabbatar da su karkashin kwamitoci hudu, wato kwamitin kimiyya da gargajiya, kwamitin shari'a, kwamitin farfado da addinin musulunci na asali da kuma kwamitin sadarwa. A zaman karshe wanda aka yi dakin karatu na masallacin Al-Qarawiyyin mai tarihi wanda ke garin Fars, an kaddamar da kudirin da zai zame wa malaman da ke karkashin gidauniyar jagorar tabbatar da manufofin kungiyar a hukumance. Babban limamin masallacin Abuja da ke babban birnin Najeriya, Farfesa Ibrahim Makari, ya bayyana wa muryar Amurka mafi muhimmanci a cikin kudirin.
Tun wannan taron an fitar da kuduri na malaman Afrika, wanda mafi muhimmancin abin da kudirin ya kunsa shine yaya malaman Afrika za su ba da gudunmuwa cikin tabbatar da zaman lafiya da kiyaye muhalli da haɗin kan al'umma da kore da sabani tsakanin al'umman musulmi da junansu da kuma zaman lafiya tsakanin al'umman musulmi da waɗanda ba musulmi ba, ta yanda za su bayyana addinin musulunci a matsayinsa na addini na rahma da jin kai. Sannan kuma a lokaci daya maimakon su zama waɗanda ake shigo musu da fatawa, to su ma su zama su suke fitar da matsayi wato na musulunci a cikin lamarin da ya shafe su, su a matsayinsu na malamai na wannan nahiya ta Afrika.
Shin ko me aka tattauna a bangaren kwamiti? Tambayar da na yi wa Dr. Nasiba Tahir, malama a Jami'ar Islamiyya ta Ghana kuma ɗaya daga cikin mambar kwamitin kimiyya da al'amuran gargajiya kenan.
Mun duba abinda muke so sabon shekara 2024 programs da za mu yi. Na farko scientific symposium, an yi taruwa game da yanda za a yi addinai akidan nan a hada kai ba da wani fitina ba, a duba inda muke dacewa mu hada kai. A wurin kwamitin mu nuna damuwa kan batun yanda za a yi a taimaka ma matasa da mata wangakaro a wurin scholarship, to su kuma su yi su share ka.
A gefen taron an shirya ɗataccen biki domin bayar da kyaututtuka ga waɗanda suka yi nasara a gasar haddar Qur'ani da gidauniyar ta shirya ta yanar gizo a ranar 1-3 ga watan Afrilun 2023. Idris Abdulla Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Fars, Morocco.
A gai da Idris Abdulla, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga hawa dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
A jiya Lahadi ne tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya yanke shawara ba zai sake bayar da shaida ba karo na biyu a shari'a da ake mishi akan damfara a birnin New York, inda ya wallafa a shafinsa na kafar sada zumuntar zamani cewa ya riga ya ba da shaida kamalalliya cikin nasara a watan jiya, don haka bai ga wata buƙatar sake bayyana ba. Ana tsarin Trump zai sake komawa ne a yau Litinin domin ba da shaida a matsayin babban mai ba da shaida kare kai a shari'ar da ake yi a birnin New York a ƙarar babbar mai shari'a Letitia James. Ƙarar dai na barazana ga hamshakin kamfanin shi na hada-hadar gidaje da tsinka mutuncin shi na hamshakin ɗan kasuwa. Trump ya bayyana goge bayar da duk wata shaida da manyan haruffa, inda ya yi baro-baro a shafin sadarwarsa na sada zumuntar zamani cewa ba zai sake ba da shaida ba a ranar Litinin. Ya ce ya riga ya ba da shaida a kan komai kuma ba shi da sauran abin da zai faɗa, inda ya ƙara nanata ikirarin shi mara hujja cewa James da sauran 'yan Democrat sun mai da tsarin shari'a makami domin hana shi rawar gaban hantsin da za ta mai da shi fadar White House. A yammacin jiya Lahadi, kasar Kenya ta fada cikin duhu sakamakon dauki wutar lantarki, lamarin da ya tsaida al'amura cak a mafi yawan sassan kasar da ya hada da babban filin jirgin sama da ke babban birnin kasar Nairobi, a kasar da ta kasance wata babbar mahaɗar sufuri da ta sada yankin gabashin Afirka da yankin Turai da Asiya da ma sauran sassan duniya. Dauke wutar lantarkin na jiya Lahadi ya faru ne tun daga kimanin karfe 8 na dare, karfe 5 agogon GMT. Wanda haka shine karo na uku ana rasa wutar lantarki a fadin kasar cikin watanni uku da suka wuce. Muhimman wurare da lamarin ya shafa sun hada da babban filin jirgin saman Jomo Kenyatta dake birnin Nairobi da filin jirgin saman Eldoret dake yammacin Kenya, inda injinan bayar da wuta na generator suka ki tashi bayan dauki wutar na gama gari. Hukumar samar da wutar lantarki ta kasar Kenya Power ta dora alhakin dauki wutar na gama gari akan matsalar kayan aiki da ta ce a halin yanzu an dukufa wajen gyaran su.
Labarin duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu shiga shirin mu na gaba a shakata da wannan faifan. Kan mitoci 17:25 da kuma sautin ga masu sauraron mu da buɗe nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro barkanku da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA. Shirin da ke tabo lamuran da ke cewa matasa tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen. Da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Har ila yau shirin zauren matasa na VOA na garin Gashuwa a jihar Yobe, inda matasa masunta kuma manoman shinkafa suka zauna don yin bayanan yanda rike sana'arsu ta gado yayi musu rana. Da hakan kansa su samu hanyoyin rike gida da bukatun yau da kullum. A baya garin yayi fama da kalubalen tsaro har ya gurgunta kasuwar kifi ta yankin, amma tuni kalubalen ya fara zama tarihi. Hidimar kamun kifi da noman rani sun zama abubuwan alfahari ga al'ummar Gashuwa, kuma hakan yasa ba sa rasa nakalaci. Duk da haka sun bukaci yashe kogin da ke tsulancewa wanda ke amfanar al'umma daga jihar Bauchi zuwa harcen Chadi. Wato sauyin yanayi na kawo barazana ga kogin. A makon jiya Liraf kana Gashuwa na bayyana yadda sana'ar ta sa matasan samun na biyan manyan bukatun rayuwarsu. Matasan da suka shigo zauren sun hada da Liraf kana Gashuwa, Suleiman Yunusa Yakubu, Ahmad Ado, Abubakar Adamu da Kabiru Muhammad Sale. Matasa ku biyo ni mu shiga zauren.
na Allah kuke kamar dai ciyawar
e gaskiya kogin gashi wadannan kuma dugu yobe yana taimakawa yobe yana taimakawa Bauchi yana taimakawa Jigawa har gefen Kano da gefen Niger kaman jihar Difa kuma da gefen Chad ma duk yana taimakawa shi wannan abu ba yana ba ka kaya zaka iya zuwa ka siyo kifin nan ka sarrafa shi ka samu kadan yau gobe ka samu da yawa wata ran ma ka iya zuwa ka siyo ka sarrafa kuma ka rasa mu anamu ra'ayin gwamnati ta shigo al'amarin nan kuma ta shigo da zuciya da kasan gwamnati za ta ce tana son wani sa'in sai ta shigo da haraji inda ta ga mutane suna dan samu sai ta sa haraji wanda zai wuce karfin talaka to muna cewa gwamnati ta shigo wannan al'amari ta taimaka wa matasa taimakon da za ta ba su wanda ba za su biya ba ko kuma in ta ba su bashi ba mai tsanani ba kuma ba mai ruwa ba wanda za in an bai wa mutum bashi har ga ya san an bashi shi ma sai ya yi hakuri ya nema ya maida wa wannan gwamnati kuma a sa ido akan wannan al'amari da gwamnati ta sa al'amari akan wannan ta sa ido akan abu za ta bai wa matasa aikin yi kuma matasa duk matashin da ya aure zai aure mace hudu in ya aure mace hudu zai samu yaya in ya samu yaya kuma zai samu jikoki to ta wannan layin jirgin ne tattalin arziki albarka za ta shigo cikin wannan al'amari dama kasuwa noma da kiwo dama Allah musu albarka tun dama da albarka suke duk mutanen da suka rungumi kaman noma kiwo kamun kifi duka billahin noma ne saboda duka agrin ma duk yana cikin wannan al'amari to in aka rike hannu biyu lalle matasa za su samu aikin yi kuma matasa za su inganta rayuwar kansu kuma zai zama ba gulma ba munafurci don mutum ya kayan zai tafi gona ba zai zauna ana zagin wani ba mutum zai fita ya samu abincinsa ba zai damu da al'amarin wani ba to yayin da duk mutum ya samu yana iya rike kansa to zai taimaka har ya rike wani akwai yan uwa da za a rike su duka gaba daya
yanzu a zaure da akwai wanda a sanadiyar kamun kifi da noman rani zai iya rike mata hudu
ai shin dai za ka fita ka samu za ka yi hakuri ka fita ka samu za ka yi rike mata hudu mata uku duk abin da ya sauwaka saboda yanayin ai abin da kake samu da yanayin kuma yanda ka inganta abin da za ka samu ba wai in ka samu kuɗi ka je ka samu 50,000 ka je ka kashe kana da buƙatar 70,000 ba dole dama za ka ajiye wani ruwa don gobe ka sha kuma za ka rage wani abu ko don gobe ka yi ɗumame ka ci to duk abin da ka samu in ka samu albarka kana iya ka ɗan rage abin da za ka ci kana hangen gaba ba baya ba ko kana hango wani wanda kuma kai ba ka kai shi ba yayin da kake hango wani dama wani ya ma nisa kuma kai ko wani yana biyo bayanka za ka ci in ka daidaita rayuwarka yanda ba almubazaranci ba alfasha za ka ci ka sha ka riƙe kanka kuma ka samu tattalin arziki ya zama kana tinƙawo bayan da za ka kana samun 10,000 ka je ka ce za ka ɗinka rigar 20,000 ko ka ce za ka kai wayar 100,000 ko 150,000 wannan kuskure ne saboda ita sana ba mata wannan hawan ƙawara in kai ma za ka sauka.
Suleiman Yunusa, yi mana bayani in haka ne kuma ko bangaren sun ɗazu ana danganta abun da noman shinkafa yi mana bayani alaƙar noman shinkafa da harkar kamun kifi.
To alaƙar noman shinkafa da kamun kifi dai abu ne wanda yake duk bangaren ruwa ne da yake samar da wannan lamarin duk gaba ɗayan su a haɗe duk a wuri ɗaya suke gaba ɗayan su.
Ga wanda watakila garinsu babu shinkafar babu kogin yi masa bayani don gasashe ne da dama suke sauraron mu a yi musu bayani yadda lamarin yake dangantakar waɗannan sana'o'in guda biyu.
To dangantakar wannan sana'o'in guda biyu duk dai wanda yake samu dai a Hausa a ƙasar Hausa in aka ce kwari ya danganci kamun kifi zuwa noma na rani wannan ake yi ba tare da wannan ruwan sama yake shigarwa ba. Da du gaba ɗayan tsorawa ne mai shi wancan za a je a zuba iri a bashi ruwa da wannan inda ake shiga ake kamo kifi a raini wannan irin da wannan ruwan da ake kamo kifi a je a dasa shi a raini wannan irin kuma a duka shi a gona a dinga ɗiban wannan ruwan da ake kamo kifi na cikin kogi ana bai wannan shinkafa kenan ana bata ruwa an hata kai wani munzali za a zuba mata taki za a cire mata ciyawa hata kai tsawon wasu adadin watanni da za ta kai ta nuna a yanke ta da wannan ruwa da ake kama kifi wannan kuma ruwa da ake kama kifi tun mun kwarawa muna iya zuwa mu dasa wannan shinkafa da wannan kifin da ka shiga ruwa ka je ka kamo shi ka zo ka tiru ka zo ka sai da shi za ka zo kuma ka zo ka sai mai ka je ka zuba inji ka je wannan gonar taka da ka rasa shinkafa ka zuba mata mai ka tada inji a cikin ruwa kenan ka bata ruwa don ka ga ta nuna.
Ahmad Ado, akwai mutanen da ake cewa kwarawa din nan ya za a yi mutum ya zama cikakken mutum da za a kira shi yana cikin kwarawa?
To gaskiya mu da nan kwarawa
Ina ji ya kuke zama da kunkura su waye ne ma kurawa tukuna don wanda kalmar wata kila in ka kula Ahmad Ado kamar kalmar ce sosai ta harkar da ta shafi bakin kogi
dama duk wanda ka ganci bakwai to ya danganci bangaren ruwa ne kuma bangaren ruwa da kamar mu yanzu kamar nan muna iya kamun kifi ka gani muna iya noma ka ga duk sunan mu kurawa
akwai wani mutum da muke waya da shi a Abuja na kwatanta masa wani waje sai ya je ya bata shine sai ya ce wannan al'amari fa sai kurawan asali saki masa gane
wato ita wannan kalma ya ce wannan abu sai dai kuran asali ana nufin ruwa ya ni saki na
yawa
yawa sai ruwa ruwa ya ni saki na yawa to shine kaga ba wanda zai iya zuwa shi sai kamo sai dai wannan kuran asalin
a little kada ga wakara sun yi magana fa kan wannan fara wannan yadda ake samu in ruwa ya ruwa sai dan asali kenan
kwarawan asali sabo abinda kuma ce wanda kafin Bahausa yake cewa gagaraba don sannan kuma in yayi din sai wanda ya gaje ruwan kuma wanda zai iya shiga ya kama saboda ai ruwa in ya cika ko ina kowa zai iya kama kifi amma in ya zama ya koma kwarin sa akwai inda ma ruwan in aka shiga za a samu su an kifin ma yana bacci inda tahi tahi yake yau za a iya kamun kifi gobe kuma zai iya tashi sai kuma ya tashi din ba wanda zai iya kama shi sai kwarawan asalin yauwa saboda haka duk wanda ka ji ake kwari to iya wahala kenan sai ba ta abu duk abin da ka ji aka faɗi haka yana yin wahala wani haure wani bakon haure ya shiga ya kai saboda abinda kowace sana'a akwai wanda su suka iya ta akwai wanda su suka gaje ta saboda yanzu ko maganin sanyi kake nema sai ka zo gun kwarawa saboda su ne suke da wannan maganin sanyin su suke shiga wannan ruwa in suka baka maganin sanyin shine zaka samu sabida wanda su hanya abincin su ne hilla komin sanyi akwai masu shiga tun wannan ruwa saboda haka to su suke da wannan magungunan shiga ruwa saboda in suka shiga wannan maganin ruwan saboda shi zai hana wannan jinya ta kama su shi yasa saboda wannan kalmar tana game tana daukan abu sai abin da ka jance sai farawan asali sai wanda suka gaji abu wani haka ba zai iya yi ba in ba wanda ya gada ba
Kabiru Muhammad Sale ya nuna kwarawa kan iya zama har masu bada maganin gargajiya kenan
eh maganin sanyi sabidin mai cewa
eh
dan sanyi yana damun ka za su baka magani amma in ba kwarawa ba yawanci wasu sai su baka maganin bari maganin da wurba
sanar kwarawa dai tana da fadi kenan sosai
tana da fadi sosai akwai alayar kalcin da sosai
ku dakata a nan matasa in Allah ya kai mu makon gobe ma dora daga inda muka tsaya a madadin muryar Amurka da matasan nagarin Gashuwa da ke jihar Yobe masunta kuma manoman shinkafa ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa sai mun gamu a wani makon wassalamu alaikum
agai da Nasiru yanzu kuma lokaci ne da Babangida Jibrin zai kama ni sharhin jaridun Najeriya
don fara sharhin jaridun ne da jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran jaridar Punch na cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kira ga manyan kamfanoni na kasashen waje da ke gudanar da harkokin kasuwanci a Najeriya da kada su fice daga kasar shugaban Tinubu ya yi wannan kiran ne a lokacin da shugabannin kamfanin Shell mai hakoman fetur suka ziyarce shi a fadar shugaban kasa yana mai cewa gwamnatinsa na iya bakin kokarinta na ganin ta magance duk wasu matsaloli da irin waɗannan kamfanoni ke fuskanta a Najeriya sai kuma jaridar Sahara Reporters da ake bugawa ta yanar gizo daya daga cikin manyan labaranta na cewa yanzu haka yan majalisun dattijai guda 109 a Najeriya sun yi alƙawarin ba da albashin su na watan Disamba a matsayin taimako ga iyalan wanda wani harin jirgin sama mara matuki ya kashe a ƙauyen Tudunbiri a ƙaramar hukumar Igabi da ke jihar Kaduna albashin wanda ake kyautata cewa ya kai naira miliyan 100 tara mataimakin shugaban majalisar dattijan Najeriya Sanata Jibrin Barau shine ya bayyana hakan a lokacin da ya kai ziyarar jaji ga gwamnatin jihar Kaduna Sanata Ubasani a gidan gwamnatin jihar. Sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Trust na cewa ya zaka wani bincike da jaridar ta gudanar na watanni uku a birnin tarayyar Najeriya Abuja ta gano inda ake hada-hada da kuma sayar da kodan bil'adama ga masu hannu da shuni. Irin wayannan kodan bil'adama kamar yadda jaridar Daily Trust binciko ana sayan su ne daga hannun talakawa tare da yi musu tiyata kana kuma a basu wasu kudaden da basu taka kara san karya ba wanda bincike ya nuna cewa bai wuce naira miliyan 1 ba. Jaridar dai ta bayyana rashin jin dadinta da kuma mamaki da yadda kungiyar likitoci ta Najeriya da kuma ma'aikatar lafiya a Najeriya suka ki daukar mataki duk kuwa da cewa an dade ana bada rahotanni a kafofin yada labarai yadda ake hada-hada na sayar da kodan bil'adama a sassa daban-daban na Najeriya. Sai kuma jaridar The Guardian daya daga cikin manyan labaranta na cewa duk da karin farashin albarkatun man fetur da aka yi a Najeriya har yanzu ana ci gaba da hada-hada ko kuma smoga na man fetur din daga Najeriya zuwa wasu kasashe da ke makwabtaka da Najeriya. Binciken da jaridar The Guardian ta gudanar ya nuna cewa ana safarar man fetur din ne a jarkoki da kuma motoci zuwa Kwatano a duk rana. A dade gwamnatin Najeriya ta bayyana cewa karin farashin albarkatun man fetur a kasar zai taimaka ko ma kawo karshen smoga na man fetur da ake zuwa wasu kasashe da ke makwabtaka da Najeriya. Sai kuma jaridar The Vanguard daya daga cikin wayan labaranta na magana ne akan kokarin fara tace danyen man fetur a Najeriya daga kamfanin Aliko Dangote. Kawai yanzu an bayyana cewa kamfanin ya sayo danyen man fetur daga kasashen waje da kuma ake sa ran zai fara sarrafa man fetur din a cikin gida a Najeriya. Karshen shirin jaridun kenan, a huta lafiya.
A gaiyi da baban gidan Zufran. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaice.
A ranar Talata ne idan Allah ya kai mu shugaban Amurka Joe Biden zai marabci shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine a fadar White House. A daidai lokacin da gwamnatin Amurka ke azaƙaimi ga ƙoƙarin da take na ganin majalisar dokokin ƙasar ta amince da samar da ƙarin tallafi ga Ukraine ɗin a yakin ƙwatar kai da take fafatawa da Rasha. Fadar White House ta faɗa cikin wata sanarwa a ranar Lahadi cewa ziyarar ta shugaba Zelensky na da nufin jaddada cewa ko gewzo ga goyon bayan da Amurka ke da shi ga al'ummar Ukraine a ƙoƙarin da suke yi na kare kansu daga mamayar zaluncin Rasha. A jiya Lahadi ne gwamnatin Guyana da ke fama da matsin lamba daga makwabtan ƙasashe Brazil da wani bangaren harkar kasuwanci a tsibirin Caribbean ta amince da shiga tattaunawa kan batutuwan da suka shafi bangarorin biyu da Venezuela kan wani rikicin da ya shafi batun kan iyaka da ke ta'azzara. Rikicin na kusan shekaru 100 tsakanin ƙasashen kudancin Amurka biyu ya sace kunno kai ne a 'yan kwanakin nan bayan da aka gano dimbin arzikin mai kwance a ƙasa a Guyana. A jiya Lahadi tashin hankali ya ƙara kamari akan iyakar Lebanon da Isra'ila yayin da Hezbollah ta kaddamar da hare-hare na jirage marasa matuƙi da manyan makamai masu linzami a yankunan Isra'ila, inda Isra'ilan ta riƙa ruwan makamai na roka a garuruwa da ƙauyuka da dama a kudancin Lebanon. Isra'ila da Hezbollah da Iran ke marawa baya dai sun riƙa musayar wuta ne tun bayan da yaƙi ya ɓarke a Gaza watanni biyu da suka wuce, rikici mafi muni tsakaninsu tun bayan rikicin shekarar 2006 an dai shawo kan wani ɓangare da dama na rikicin akan iyaka. A jiya Lahadi ne tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya yanke shawarar ba zai sake bayar da shaida ta karo na biyu ba a shari'ar da ake mishi akan batun damfara a birnin New York, inda ya wallafa a shafinsa na kafar sada zumunta cewa ya riga ya ba da shaida kammalalle cikin nasara a watan jiya, don haka bai ga wata buƙatar sake bayyana ba. An sa ran Trump zai sake bayyana ne a yau Litinin domin ba da shaida a matsayin babban mai ba da shaidar kare kai a shari'ar da ake yi a birnin New York a ƙarar babban mai shari'a Leticia James. Ana sa ran Trump zai sake komawa ne a yau Litinin domin ba da shaida a matsayin babban mai ba da shaidar kare kai a shari'ar da ake yi a birnin New York. Ƙarar da yana barazana ga hamshakin kamfanin shi na hada-hadar gidaje da kuma tsinka mutuncin shi a matsayin shi na hamshakin ɗan kasuwa.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma canza al'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu. Za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shiri. Za kuma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata a adireshinmu na voahausa.com. yanzu kan a madadin Hawwa Sharif sai an gabatar wa Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Mr. Phil Hashim Gumel da na haɗa na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.